بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna yammaci na 5 ga watan Safar. Hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442. Wanda ya daidai da 23 ga watan 9 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafin Sharh Sunna na babban malami al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na ainihin wato uku a cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata dai kamar shimfiɗa ce malam yayi, inda ainihin wato ya fara da yabo da godiya da jinjina ga Allah maɗaukakin sarki bisa babban ni'ima da ya yi mana ta musulunci, da kuma ainihin wato ni'ima gagaruma da ya ƙara yi mana na fitar da mu a cikin mafi alherin al'umma, ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mata take da cewa ita ce mafi alkhairin al'umma. Da haka sai ya zamanto tunda su ne mafiya alkhairin al'umma, to kuma su ne mafiya alkhairi wajen isar da alkhairi ga ita al'umma ɗin. To kusan duk a ƙarƙashin wannan malam muka yi ta bayani har lokaci ya cin mana. Da kai tsaye za mu shiga cikin gaba ta gaba. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. To darasi na hudu, to wannan shine darasi na hudu, to wanda ya gabata shine na uku. Haka qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Malam Imam al-Barbahari yake cewa i'lamu kusani anna al-islam lallai musulunci huwa sunna shine sunna wa sunnata ita sunna hiya al-islam ita ce musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ba sa rabuwa daya baya iya tsayawa sai da dan uwansa sai da dayan idan an rasa daya to an rasa daya. To sai Sheikh Salih Al-Fawzan zai sharhi da fashin bakin wannan magana ta Imam al-Barbahari cewa musulunci shine sunna, sunna ita ce musulunci, daya baya iya tsayuwa sai da daya. Yace qauluhu i'lam, fadinsa da yace i'lam, hadhihi kalimatun, wannan kalma ta i'lam kalma ce lilihtimam, da take nuna mahimmancin abinda za a fada bayanta. Wa ma'ana abun nufi i'lam ay ta'allam, ka ilmantu ka sani. Wa kaifa ta'lam, yaya za ka yi ilimi ka san annal islamu huwa sunna, cewa musulunci shine sunna. Idza ta'allamta, ba za ka san wannan ba sai kai ilimi, sai kai karatu. Karatun ne a cikin sa zaka gane ashe musulunci shine sunna. Alimta zalika, in har kai karatu to zaka san haka. Fa'alam, dan haka wannan kalma ta fa'alam kalimatun, kalma ce yu'ta biha, da ake kawo ta lilihtimami lima ba'daha, dan nuna mahimmancin bayanin da zai biyo bayan ta. Kama qala Allah ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, cikin suratu Muhammad. Allah ta'ala yace fa'alam, ka sani, ka tafi makaranta, ka nemi malamai su baka ilimi. A cikin ilimin zaka san cewa la ilaha illallah, ba wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah. Wastaghfir li dhanbik, kuma ilimin zai koyar da kai ka gane cewa kai kana da naƙasu, kana da tawaya, kana yi wa Allah laifi da yawa, dan haka ka nemi gafarar Ubangiji ya yafe maka zunubanka. Da kuma irin salan neman gafara wajen Ubangiji, duk ba za ka san wannan ba sai ka yi karatu. To kaga Allah ta'ala sai ce fa'alam, ashe wannan kalmar ta fa'alam wata kalma ce da ake kawo ta dan nuna ma mahimmancin abinda za a gaya ma a bayanta. Yanzu kaga babu wani abu mafi mahimmanci sama da abinda Allah ya faɗa cikin wannan ayar da ya ce fa'alam, me za ka nemi sani, me za ka yi karatu a kansa. Ya ce ka sani, ka yi karatu dan ka gano annahu, cewa yanda al'amarin yake la ilaha illallah, ba wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah. Wastaghfir li dhanbik, sannan kuma ka nemi gafarar zunubinka. Ya'ani abun nufi, i'lam, ka san ma'ana la ilaha illallah, ma'ana ka san ma'anar la ilaha illallah. Wannan jumla ta la ilaha illallah ka san me take ɗauke da shi. Wa'amal bihi, abinda ka sani a cikin kalmar ko jumlar to kuma ka yi aiki da shi, domin ba wani abu bane ilimi sai aiki da shi. Da haka kaga abu na farko ba aiki za ka je ka kama yi ba, ba za ka zo ka kama sallah ba sai ka sanya aiki sallah, ba za ka ce za ka baututa wa Allah ba sai ka sanya. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fa'alam, shi yasa Imam al-Bukhari ya bude wani babi a cikin littafinsa da wannan aya fa'alam, dan ka san in dai ibada ce to sai da ilimi, sai ka sani, sannan ka san yanda za ka yi ibadar, a ina aka ce a yi ta, sau nawa aka ce a yi ta, yaya aka ce a yi ta, menene yake bata ta, menene yake tauye ta, menene yake cika ta ya kammala ta, wannan duk ilimi ne. Shi yasa Imam al-Bukhari ya bude wani babi da wannan. Da haka bayan ka san ma'anar wannan kalma to kuma kai aiki da ita. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Allah ta'ala yace i'lamu, ku sani, anna Allah, me za ku sani? Kaga kan wannan kalmar an gaya mana ta i'lam ko i'lamu, ana amfani da ita ne dan a nuna ma mahimmancin abin da zai biyo bayanta. To gashi anan ma Allah yace wa'alamu ko i'lamu, ku sani, me za ku sani? Anna Allah, ku sani cewa Allah shadidul iqab, mai tsananin uquba ne. Wa anna Allah, kuma ku sani cewa Allah ghafurur rahim, kuma mai yawan gafara ne da jin kai. Yana da waɗannan sifofin guda biyu suratul ma'ida. Fata'ati kalimatu i'lam au i'lamu, dan haka farko ka san cewa wannan kalma ta i'lam ko kalmar i'lamu tana zuwa ne lilihtimami lima ba'daha, dan ta nuna mahimmancin abinda zai biyo bayan ta na bayani. Qauluhu, fadin Imam al-Barbahari da yace al-islamu huwa sunna, musulunci shine sunna, was-sunna hiya al-islam, sunna ita ce musulunci. Ya'ani abinda yake nufi al-islam, shi musulunci, هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام مسلمتي با wani abu bane face hanya da tafarkin da manzannin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su suka zo da ita hanyar da manzannin Allah suka zo da ita wannan ita ce musulunci wa kullur rusuli kuma dukkanin manzannin Allah ja'u bil islam da musulunci suka zo babu wani manzo cikin manzannin Allah da yazo da wani addini ba musulunci ba shi yasa Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya tafada cewa inna ad-dina 'inda Allahil islam musulunci shine addini a wajen Allah wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min Allah yace duk wanda ya nemi bin Allah da wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kaga kenan dukkan manzannin Allah sun zo ne da musulunci fa kullu nabiyyin kowane annabi da'a ya kirawo al'ummar sa ila Allah zuwa ga Allah waja'a kuma sannan yazo bi shari'atin da wata shari'a wata hanya min indillahi daga wajen Allah wannan kiran da yake zuwa ga Allah da shari'ar da yazo da ita daga wajen Allah fa zalika huwa alislam wannan shine musulunci fal islam dan haka a takeice musulunci ibadatullahi azza wa jal shine bautatawa Allah mai girma da buwaya wahadahu shi kadai fi kulli waqtin a kowane lokaci bima shara'ahu da abinda Allah ya shar'anta bautawa Allah shi kadai a kowane lokaci da abinda Allah ya shar'anta wannan shi ake nufi da musulunci wa qad shara'a Allah lil anbiya'i shara'i'a lalle ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta wa annabawansa shari'o'i ila ajalin izuwa wasu lokuta an aiko annabuwa ne zai yi shekara kaza da lokacin yayi ya tafi Allah ya aiko wani bayan shi ma yayi ci zamanin sa lokacin da Allah ya diban masa yayi ya tafi Allah ya aiko wani summa arsalna rusulana tatra haka Allah ya dinga aiko manzanni a jere da juna in wannan ya tafi ya gama aikin sa sai Allah ya aiko wani ya maye gurbin sa thumma yansaquha sannan kowane annabi yana zuwa da shari'o'i da Allah ya shar'anta masa amma in ajalin sa ya cika lokacin da Allah ya diban masa ya kare to idan Allah ta'ala ya tafiyar da shi thumma yansaquha sai Allah ya shafe wannan shari'ar ta wannan annabi fa idza nusikhat idan aka shafe ta kana al'amalu bin nasikh to yin aiki da wanda ya share din huwal islam shine musulunci idan Allah ta'ala ya shar'anta wani abu ta harshen annabin sa sai kuma Allah ta'ala ya share ya shafe wannan shari'ar ko wannan abun to abinda Allah ya aiko wani annabin da shi yanzu shine musulunci ba wancan ba karkace a ku kuna cin iyaye da kakanni ku kam kuna nada a an turo wani annabi yazo yayi zamanin sa ya tafi sai aka share shari'ar sa sai aka aiko wani annabin da wata shari'ar to yanzu shari'ar da wannan annabin yazo da ita yanzu ita shine musulunci ina fata an fahimta abinda malai yake nufi kenan yake cewa ila an nusikhat tilka shara'i'u haka Allah ya ta aiko annabawa duk annabin da yazo idan yazo yayin zamanin sa ya gama isar da sakon sa to idan ya tafi Allah ta'ala sai ya shafe wannan shari'ar tasa da shari'ar annabin da aka kuma aikowa haka Allah ta'ala yayi ta yin wannan tsari a aiko wannan annabin idan yazo bayan ya gama idan ya tafi a aiko wani annabin shi kuma wancan shari'ar ta sa a share ta sai kuma shari'ar wannan annabin na wannan lokacin haka Allah ta'ala ya dinga yi ainihin wato ila an nusikhat tilka shara'i'u har sai da Allah ta'ala ya shafe dukkanin shari'o'in da ya aiko annabawa da su bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka kenan yanzu ba wata shari'a ta annabi Musa da za ta yi aiki yanzu ba wata shari'a ta annabi Hud ko ta annabi Salih ko ta annabi ainihin Harun ko ta annabi ainihin wato Nuh da za ta yi aiki
shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe dukkan shari'o'in bi shari'atihi kullu shara'i'a tunsahu haka alfazazi yake cewa da shari'ar manzon Allah dukkan sauran shari'o'in aka share su da haka ba wanda zai zo yayin da'awar shi kirista ne mabiyin annabi Isa ne da haka shi ba zai bi manzon Allah ba annabi Isa zai bi wani ya zo da shi kuma yahudanci ya ce shi kuma ai an aiko musu annabi Musa da haka shi da shari'ar annabi Musa yake ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inda annabi Musa zai dawo yanzu ba wata shari'a da za ta yalwace shi ta halatta a gare shi sai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta annabi Isa cikin alamomin tashin alkiyama da aka ce zai dawo in ya dawo zai dawo ne a cikin sahabban manzon Allah zai dawo cikin mabiya manzon Allah ba zai dawo bane da injila ya zo shi ma ga manzon Allah da Qur'ani shi ma ya dawo gashi da injila a'a di shari'o'in nan yanzu an shafe su da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah jalla wa ala ubangiji mai girma da daukaka yana cewa li kulli ajalin kitab yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah ta'ala ce li kulli ajalin kowane abu da Allah ya hukunta shi kitab yana da ajalinsa da Allah ya rubuta masa in wannan lokacin ya cika shi kenan yamhullahu ma yasha Allah yana shafe abin da yaga dama wa yuthbit ya tabbatar da abin da yaga dama shi yaga dama ya aiko annabi Nuhu bayan annabi Nuhu ya wuce shi yaga dama ya share shari'ar annabi Nuhu da annabin da ya biyo bayan sa shi yaga dama ya aiko annabi Isa kuma shi yaga dama bayan annabi Isa ya tafiyar da shari'ar annabi Isa ya shafe ta da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma la yusalu amma yaf'al Allah ba a tambaye sa dan me yasa kai haka yamhullahu ma yasha'u Allah yana shafe abin da yaga dama ko ba wanda yasa yace dan me yasa ka shafe wa yuthbit ya kuma tabbatar da abin da yaga dama wa indahu ummul kitab makoman littafin a wajensa take lauhil mahfuz ke bal islam musulunci huwa ma ja'at bihi ar-rusul musulunci shine abinda manzanni suka zo da shi min ad-da'awa nakira wal 'amal da aiki fi kulli waqtin a kowane lokaci bi hasabihi da gurgurdan irin wannan lokacin ila an ja'at bi ifatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da kuma aka aiko ko aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yazo fasaral islam sai musulunci ya kasance huwa ma ja'a bihi shine abinda manzon Allah yazo da shi duna gairihi ba wanin sa ba cikin annabawa fa man baqiya alal adyanis sabiqa dan haka duk wanda ya ci gaba da wanzuwa da zama akan addinan da suka gabata yace ai shi yana nan yana bin addinin annabi Musa ko annabi Haruna ko annabi Salih walam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace shi ba zai yi imani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba falaysa bi muslimin ba musulmi bane shi shi yasa yanzu kirista ba aka ce dan yazo yana da awar yana rike da injila duk da cewa injila ba tabbas cewa ita ce waccan ba za ka ce masa tunda ya bi addinin annabi Isa akan daidai yake ba da haka duk wanda yace ba zai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam falaysa bi muslimin ba musulmi bane haythu lam yanqad lillahi azza wa jal tunda bai mika wuya ba ga Allah mai girma da daukaka walam yuti hada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kuma bai bi biyayya ba ga wannan manzon sallallahu alaihi wasallam لان ما كان عليه قد انتهى domin abin da yake da awar yana kansa na bin addinin ko shari'ar wani annabin kadintaha wannan abin ya riga ya kare wa nusikha an riga an shafe shi da haka wani yazo ya dinga da awar shi mabiyin annabi Isa ne ko mabiyin annabi Musa ne to ai shari'ar annabi Musa ta kare shari'ar annabi Isa ta kare kuma an shafe ta والبقاء على المنسوخ متين يتجب دا وانزوها أكان أبن دا أرغا أن شافي شي ليس دينا لله عز وجل تو ونمبا الديني بني يكي ييغ ألا ميجير مارد أوكاكا إنما العمل بالناسخ دومين كوي ين أيكي دا أبن دا يشافو إن چندن huwa din shine addini. Yanzu yin aiki da shari'ar manzon Allah to shine addini. Ka zo ka ce kana yin aiki da shari'ar wani annabi cikin annabawa ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba addini kake ba. Qawlu fadin sa da yace wasunnatu hiyal islam. Sunna ita ce musulunci, kamar yanda musulunci shine sunna. La farqa bainahuma, babu bambanci tsakanin musulunci da sunna, sunna da musulunci. Idza fassarna sunnata, idan muka fassara kalmar sunna bi dariqati da tafarki ko hanya, fala farqa bainaha wa bainal islam, kaga babu bambanci tsakaninta da musulunci. Da haka kaga musulunci hanya ce da annabawan Allah suka zo da ita domin a bautata wa Allah. Sunna wata hanya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daga wajen Allah dan a bautata wa Allah. Dan haka mu sunna ita ce mu shine musulunci, musulunci shine sunna. Qauluhu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Fadin sa da yace daya baya tsayawa sai da daya. Ai la yaqumu al islam illa bi sunna. Wala taqumu sunnatu illa bil islam. Abinda malam yake nufi, musulunci ba zai iya tsayawa akan kafafuwansa ba sai da sunna. Sunna ba za ta tsayo akan kafarta ba illa bil islam, sai da musulunci. Falladhi yad'i al islam, dan haka duk wanda yake da'awar musulunci yana cewa shi musulmi ne. Wala ya'malu bis sunna, amma baya aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai dariqatir rasul sallallahu alaihi wasallam, baya bin dariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Laysa bi muslimin, mala yace ba musulmi bane. Kace kana da'awar musulunci amma ba zaka bi manzon Allah ba, kai ba musulmi bane. Wallazi ya'lamu as sunna wala yuslimu lillah, haka wanda ya san sunna amma ya kiye sallama wa Allah, ya kiye mika wuya ga Allah. Laysa bi muslimin, shi ma wannan ba musulmi bane. Wa in arafa sunna, koda ku ya san sunna, ya san sunna amma kuma ya ki sallama wa Allah, to shi ma ba musulmi bane. Fala budda min aljam'i bainahuma, kenan ba makawa sai mutun ya hada guda biyun. Musulunci ta hanyar da manzon Allah ya zo da shi ba za su rabu ba. Za ka yi musulunci, eh, to kai musuluncin ta hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, dan ba sa rabuwa. Ba yanda za ka yi ka ce kai musulunci za ka yi amma ba za ka bi manzon Allah ba. To ai shi ya zo da addini, shi aka ce yayi mutane bayanin me Allah yake nufi. Ba wanda ya san Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya san ya me Allah yake so irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka ce kai kana da wata hanya da za ka bi Allah, ka bauta wa Allah, amma ba sai ka bi hanyar manzon Allah ba, wannan hanyar babu ita. In ku ka ce za ka yi haka, to ba musulunci kake ba, dan ba sa rabuwa. Allah ya sa mu dace. Qala al muallif rahimahullah, Imam al-Barbahari rahimahullah yace fa min as-sunnati, dan haka ka sani dan uwa yana daga cikin sunna. Luzumul jama'a, lazumtar jama'a. Za mu ji suwaye jama'a din nan. Lazumtar jama'a yana cikin sunna. Fa man ragiba ghayral jama'a, duk wanda baya kaunar jama'a, wa faraka ha ya rabu da jama'a, faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi, to ya tube igiyar musulunci daga wuyansa. Yanzu kuma sai dai yayi bayanin wani addini yake, ba dai musulunci ba. Duk wanda yace baya san jama'a kuma yake kokari yake koda yaushe ya bambare daga cikin jama'a, ya rabu da jama'a, to qad khala'a ribqatal islam, igiyar musulunci da take wuyansa ya tube ta. Wa kana dallan, wannan mutun ya zama batacce. Mudillan, a kiyaye shi mai batar da mutane ne. Asharh, sai Sheikh Muhammad abinin wato Salih yake cewa sharhi akan wannan magana ta Imam al-Barbahari. Fa min as-sunnati luzumul jama'a, yana daga cikin sunna lazumtar jama'a. Ma damal amru kadhalika, malam mai shari'a yace matukar al'amarin haka yake. Wa anna al-islam huwa sunna, kuma musuluncin nan shine sunna. Wa sunnata hiya al-islam, kuma sunnan nan ita ce musulunci, kamar yanda muka karanta a gaba da ta gabata. fasunnatu anwa'un, to sunnar manzan Allah nau'i nau'i ce. Fa minas sunnati, na daga cikin nau'in sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, luzumul jama'a, lazumtar jama'a. Ai luzumu jama'atil muslimina, abin nufi shine lazumtar jama'ar musulmi, ka zama kana tare da jama'ar musulmi. Wal murad bil jama'a huna, abinda ake nufi da jama'a anan, jama'atul muslimina alladhina ala alhaq, jama'ar musulmin da suke kan gaskiya, to ka zama tare da su. Ga jama'ar musulmi da suke kan gaskiya kan koyarwar alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata, sai ka bambare daga cikin su, kace ba za ka bi tafarkin su ba, ba za ka zama tare da su ba, to kamar ka tube igiyar musulunci daga wuyanka. Mafhum? Amma aljama'atu allati laysat ala alhaq, amma dandazan jama'ar da ba akan gaskiya suke ba, ko su suna wane? Malam yace amma aljama'atu allati laysat ala alhaq fa hadhihi la tusamma aljama'atu alhaqiqiyya. Malam yace dukkan jama'a, dandazan jama'an da ba akan gaskiya suke ba, to wannan ba a kiran su da jama'a bisa zance na gaskiya. Kar ka ji an ce jama'a ka dauka kowane irin wato hayaniya da yama ta jama'a, ita malam yake nufi, a'a, jama'ar da suke kan gaskiya, duk jama'ar da ba akan gaskiya suke ba, to wannan a haƙiƙanin gaskiya a ta'arifi irin na musulunci game da jama'a, wannan ba a kiran su da jama'a. Kullu jama'atin, dukkan wata jama'a, ijtama'at, da ra'ayin wannan jama'a ya haɗu, ala dalalatin, akan bata, aw ala manhajin, ko duk wata jama'a da ra'ayinta ya haɗu akan wani tafarki, mukhalifin lil islam, da ya saba wa tafarkin musulunci, aw ala tariqatin, ko ra'ayin wannan jama'a ya haɗu akan wata hanya, kan wata tariqa, mukhalifatin, wadda wannan tariqa ta saba lil islam, ga musulunci, fala tusamma aljama'atul haqiqiyya, wannan jama'ar ba za a kira ta da jama'a ba, duk da cewa ga su suna da yawa akan zance na gaskiya. Almaduluba, ba ita ce irin jama'ar da ake nema ba. Almamduha, ba ita ce jama'ar da ta zama a bari yabo ba da ake yabanta ba, ita ake nufi ba. Da haka sai mu kasa kunne mu ji me malam yake nufi da jama'a din nan, domin ya ce dukkan wanda ya rabu da jama'a, yace baya son jama'a, to ya fita daga musulunci, ya tuka musulunci daga wuyansa, kuma wannan mutum batacce ne, kuma a kiyaye shi mai batar da mutane ne, to ya kamata mu gane wace jama'a malai yake ne. Sai ce jama'ar musulmin da suke kan gaskiya, duk yawan jama'a in ba akan gaskiya suke ba, ba sunan su jama'a, sun zama taron tsintsiya ba shara, sun zama yuyuyu. Fal jama'atul murad huna, malai yace jama'ar da ake nufi anan, ahalul haq, sune ma'abuta gaskiya, walaysa min lazim zalika, ba tilas bane jama'a sai ta kasa an yakunu kathirina, sai sun zama masu yawa, shine ma'ana walaysa min lazim zalika, ba wajibi bane, ba tilas bane jama'a, ba za su zama jama'a ba sai sun kasance an yakunu kathirina, sai sun kasance suna da yawa. Malai yace bal ba haka al'amarin yake ba, law kana wahidan alal haq, da za a ce duk fadin Kano mutun ɗaya ne tak akan gaskiya, fa innahu yusamma jama'a, shi kadai za a kira shi jama'a, shi kadai gayya kenan. Aka samu mutun ɗaya tak, shi kadai ne akan gaskiya yake kan alqur'ani da sunna da fahimtar magabata, shi kadai ne a garin, to shi kadai ake kira jama'a. Sauran mutanen garin gaba ɗaya ko sun kai su miliyan nawa, ba jama'a sunan su ba. Na ba ta fahimta. Fal jama'atu, jama'a, hiya man kana alal haqq, ita ce wadda take kan gaskiya. In su su biyu ne, jama'a ne. In su su uku ne ma, jama'a ne. Sun kai su su goma, jama'a ne. Mutum ɗaya ne, jama'a ne. Ma damar suna kan gaskiya. Qalla ahluhu aw kathuru. Ma abota wannan ruko da gaskiyar ƴan kaɗan ne ko sun yi yawa. Fatalzamu man kana ala alhaq. Dan haka kai kalazumci duk wanda kaga yana kan gaskiya, kalazumce shi. Fatalzamu kalazumci kama kalkalewa man kana ala alhaq duk wanda yake kan gaskiya. Wala tukhaliful jama'a, wala tukhaliful jama'a, karka saba wa jama'a allati ala alhaq, wadda take kan gaskiya. Bal takunu ma'ahum, ka kasance tare da wannan jama'ar alal haqqi, akan gaskiya din. Faman farakal jama'ata, to duk wanda ya rabu da irin wannan jama'ar da take kan gaskiya, su goma ne, su 20 ne, su 100 ne, su 1000 ne, suna kan gaskiya, sai mutun ya ki shiga cikin su, ya bankare, ya fita daga cikin su. Faqad farakal jama'ata, to tabbas ya rabu da jama'a. In mutum ɗaya ne a garin yake kan doron gaskiya, sai ka rabu da shi, kace kai bari kawai ka bi inda jama'a suke, ka bi inda taron yuyuyu suke, kace bari ka bi nan gurin. To ka sani ka rabu da jama'a, wannan guda ɗaya ne wanda yake kan gaskiya da ka rabu da shi, to ka rabu da jama'a. Yanzu ka koma inda su kuma ba jama'a sunan su ba. Fa sai a ci bayanu, yace bayanin wannan zai zo nan gaba. Waluzumul jama'a, lazumtar jama'a, ya'ani yana nufin adamal khuruji anha, rashin yin tawaye da fita daga cikin jama'a. Wal ikhtilafi alaiha, da kuma rashin saba wa wannan jama'ar da take kan gaskiya. Wannan shi ake nufi da luzumul jama'a. Lazumtar jama'a shine kar ka rabu da wannan jama'a, kar ka zama dan tawaye a cikin su ka fita, sannan kar ka zama mai kawo sabani da rikici a cikin wannan jama'ar da suke kan gaskiya. Qawlu, fadin sa, fa man ragiba ghairal jama'a, duk wanda baya san jama'a. Wa faraqaha, kuma ya fita daga cikin jama'a, ya rabu da ita. Faqad khala'a ribqatal islami min unuqi, to tabbas ya tube igiyar musulunci daga wuyansa. Hadha nassu hadisin, wannan magana da malam ya fada nassi ne na wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man farakal jama'ata qida shibrin, duwa man fa man ragiba ghairal jama'a, ko ta mun yi nan gurin, man farakal jama'a, kai ne idan kai wani wajen, man farakal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya rabu da jama'a ƙida shibirin daidai da ɗani ɗaya ko taku ɗaya, ya rabu da jama'a. Wace jama'ar? Jama'ar da take kan gaskiya, ko da mutum ɗaya ne, sai kuma mutum shi sai ya fita daga wannan jama'ar, to ya sani faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi, ya cire, ya tube igiyar musulunci daga wuyansa, ya kira kansa da wani sunan ba musulmi ba. Wannan hadithi ne sahihi, akhrajahu at-Tirmidhi. Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin, hadisi na 2863, Imam Ahmad a mujalladi na 3, hadisi na 130, da kuma 202, da Imam al-Hakim a hadisi na 404, wa sahahahu Sheikh al-Albani fi Sahihil Jami. Sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahihul Jami, hadisi na 1724. Fahada wa'idun shadidun, malam yace wannan wata irin azaba ce mai tsanani. Fa in kanatil mufaraqatu fil aqida, idan rabuwar nan ta kasance a aqida ne, ga wasu jama'a da suke kan gaskiya, suke kan kyakkyawar aqida, sai mutun ya balle daga cikin su, ya fita daga cikin wannan jama'ar a aqidance. Bihaisu ya abudu ghairallah, ta yanda ya zo yana bauta wa wani Allah. Fahada kufurun, wannan ai kafirci. Wa in kanatil mufaraqatu duna dhalik, idan kwarabuwa da wannan jama'a da yayi bai kai kafirci ba, fahiya dalalun, to wannan rabuwa da jama'ar bata ne fa mufaraqatul jama'ati la khaira fiha dan haka rabuwa da jama'a babu alheri sam a ciki idan aka ce ga wata jama'a da take kan gaskiya tana kan kyakkyawar aqida alqur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata sai wani ya balle ya fita daga cikin su sai ya zama na irin aqida ta bautawa Allah shi kadai ba tare da shirka ba sai ya saba musu anan ya fita daga nan sai ya zo yana bautawa Allah da shirka ko yana bautawa wani Allah ya fita daga musulunci idan kuma ya zamanto ya yana tare da su a aqida amma kuma a wasu abubuwan da ya kamata su zama tare sai ya fita a iyanan amma aqidarsa ɗaya da su amma yayi tawaye a wasu bangarorin to wannan shi kuma batacce ne an fahimci bambancin guda biyu fa mufaraqatul jama'a dan haka ta kowace fuska wancan an ce ya kafurta wannan ya bata to wanne ne abun yabo a ciki dan haka kaga rabuwa da jama'ar musulmi da suke kan gaskiya la khaira fiha babu alheri a ciki shi yasa wa fil hadith yazo a cikin wani hadisi alaikum bil jama'a kula zumci inda jama'a suke fa inna yadallahi ma'al jama'a domin hannun Allah madaukakin sarki yana tare da jama'a da hakan aka ce ga wani wanda ya rike gaskiya yana kan alqur'ani da hadisi da fahimtar magabata to Allah yana tare da shi ko shi shi kadai sai Allah ta'ala ya sa yayi galaba sai Allah ta'ala ya bashi nasara akan duk sauran mutane ka duba ga misali annabawan da Allah ta'ala yake aikowa su kadai suke zuwa da wannan aqidar su kadai suke zuwa da wannan gaskiyar wani hatta a gidansa ba a karba ba amma daga karshe me yake faruwa ka dauko tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai zai baka wannan hoton lokacin da yazo shi kadai ne akan gaskiya kuma ya zama jama'a Allah ta'ala ya bashi nasara ya bashi galaba akan sauran waɗanda suke ganin suna da karfin kudi suna da mulki suna da kaza da sauran su walamma akbara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam huzaifata bin al-yaman lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa huzaifatu dan yaman labari bima ya hasulu game da abinda zai faru minal fitan na fituntunu wato Huzaifa yana daga cikin wanda wato shine sahibu sirrin rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwa na sirri tare da Huzaifa bin al-Yaman da ba wanda ya gaya wa sai shi da haka ya bawa Huzaifa labarin fituntunu da za su faru a duniyar nan kaza zai faru lokaci kaza za a yi kaza kaza zai faru su wane su za su jawo wannan fitinar kaza duk sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin fituntunu wattafarruqi kuma sai da manzon Allah ya bawo Huzaifa labarin yanda al'umman musulmi za su rarrabu kungiyoyi daban-daban su rarrabu jama'a daban-daban qala lahu Huzaifa sai Huzaifa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta'amuruni in adarakani dhalik ya ma'aikin Allah wani umarni zaka bani idan Allah ya sa na riski wannan zamani na fitina in na samu kaina lokacin fituntunun da ka bani labari ko kuma na tsinci kaina lokacin da al'umman musulmi ta gididdibe gida gida me zaka umarce ni qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace antal zamal jama'atal muslimina wa imamahum abinda zan umarce ka lokacin da fituntunu suka barke a duniya lokacin da al'umma kanta ya rabu to abinda zan umarce ka da shi ka lazumci inda jama'ar musulmi suke da kuma shugabansu ka lazumci jama'atul muslimina jama'ar musulmi wa imamahum da jagoransu shugabansu wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 3411 da kuma hadithi na 6673 Imam Muslim ma ya ruwaito wannan hadithin a hadisi mai lamba ta 1847 hadisi ne na Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu malam ya ci gaba da bayani yace fal jama'atu la takunu ita jama'a ba za ta zama jama'a ba illa bi amraini sai suna da wasu al'amura guda biyu jama'ar da ake magana akai ba za su cika sufofin zama jama'a ba sai da al'amura guda biyu al'amrul awwal al'amari na farko an yakuna manhaju hal kitaba was sunna ba yanda za a yi su zama jama'a sai ya zamanto tsarin su da hanyar da suke bi littafin Allah ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa manhajuha madhhab fulanin wala qawla fulanin bal alkitab wa sunna wai ba za su zama jama'a ba idan ya zamanto hanyar da suke bi mazhabar wane ko mazhabar wane ko ra'ayin wane shi suke bi ba alqur'ani da sunna ba to ba za su zama jama'a ba sifar zama jama'a shine sai sun zamanto suna bin alqur'ani suna bin sunnar manzon Allah su kyale ra'ayin din mai ra'ayi su kyale mazhabar din da take karo da littafin Allah da sunnar manzon Allah to wannan sharadi na farko da za su zama jama'a amma ba za su zama jama'a ba matakar suka zama za su ajiye alqur'ani za su ajiye ingantaccen hadisi su bi ra'ayin wani ba za su zama jama'a qualities na zama jama'a sai mutun ya zamanto akan alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata dan haka koda yana bin wata mazhaba malikiya shafi'iyya hanabila ko zahiriya sai wannan mazhabar ta ci karo da aya alqur'ani ko ta ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a shirye yake yayi watsi da wannan mazhabar ya rungumi alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko shi kadai ne ya zama shi kadai gayya ya zama jama'a wannan sharadin farko kenan al'amru tsani al'amari na biyu da in suka hadu shine za mutane za su zama jama'a an yakuna laha imamun muslimun yaquduha sannan wannan jama'at ta kasance suna da wani jagora kuma jagoran musulmi wanda zai dinga jagorantar su kaga can hanyar da suke bi alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata sannan kuma a ƙarƙashin wani jagora musulmi da yake jagorantar su wa tarji'u ilaihi wanda idan wata mas'ala ta rikice ko aka samu wani sabani suna komawa wajen wannan shugaban wannan yaja wancan yaja wannan yace ba haka za a yi ba duk sai su dungumo su taho wajen sa idan suka zo yace kaza za a yi shikenan la yumkinu an tajtami'a jama'atun biduni imamin ba zai taba yuwa ba jama'a ta hadu ba tare da jagora ba babu yanda za a yi jama'a ta hadu biduni imamin amma a ce kowa zaman yan marna ake kowa shugaban kansa ne ba su da shugaba la budda min imamin ba makawa sai an samu jagora marji Allah ya kunu marji Allah da zai zama makoma ga ita wannan al'ummar qala li huzaifa wa li hadha qala li huzaifa dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huzaifa talzamu jama'atal muslimina kalazumci jama'ar muslimi wa imamahum da jagoran su qal yace fa illam yakul lahum jama'atun wala imamun idan aka samu mutane kara zube ba su da jama'a ba su da jagora qal anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'tazil tilkal firak ka kaurecewa wannan jama'ar ka kaurecewa wayannan kungiyoyin duk wata tafiya da ba akan alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata a ƙarƙashin wani jagora musulmi ake tafiya ba to duk al'ummar da babu wannan ba sabon alqur'ani ba sabon sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da jagora to ka kaurace musu amarahu an ya'tazila tilkal firaq manzon Allah ya umarci huzaifa an fa bawo huzaifa labari tun kafin wasu fitintunu muyan da muke gani su kunno kai aka ce ga mafita in an samu kai cikin irin wannan ga mafita amarahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi an ya'tazila tilkal firaq ya kaurace ya nisanci wannan jama'ar fala yakunu illa ma'a jama'atil muslimina kar ya kuskure ya kasance sai tare da jama'ar muslimi wala yakunu ma'a jama'atin kar ya kasance tare da wata jama'a gairi jama'atil muslimina ba jama'ar muslimi ba bal yabqa wahdahu alal haqq kai ya zauna shi kadai akan gaskiya wannan shi yafi ila an yatiya hul mautu har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo masa wa huwa ala zalika yana kan haka fa hadha fihi أنه لا يكون الإنسان مع الجماعة المخالفة لمنهج الحق فهذا ونن جوابي فيه أتكنسا أنه أنا نفن تشيوى لا يكون الإنسان متنبزي كسن تشيبا مع الجماعة المخالفة تارد جماعو كو جماعة دسك سابا لمنهج الحق دتفركي نجسكيا mutum kai ya kasance tare da duk wata tafiya da duk wata jama'a da ba akan gaskiya suke ba wala yakununa jama'atan kuma ana sake jaddadawa jama'a ba za su zama jama'a ba illa bi shartaini sai sun cika sharuɗa guda biyu an yakuna manhajuhumul kitaba was sunnata wa manhajus salafis salih ya kasance tafarkin da suke tafiya akai alqur'ani ne da hadisin sunnar manzon Allah akan tafarkin magabata na kwarai وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم كما سكسن تسنى دجاغورا مسلمين ديكي جاغوران تسو ويرجعون إليه دسكي كوما وازوا غريشي فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام باب الدين سيد جماعة منج جماعة سوني ودسكي كان القرآن دهديسي تو باب الدين أين هو تو سيد جماعة wala jama'ata sannan ba jama'a illa bi imamin sai da shugaba jagora wala bi wala imama babu jagoranci illa bi sam'in wa ta'a sai fa in wannan jagoran ana sauraron abin da ya fada kuma ana yi masa da'a hadha manhajul muslimin mala yace wannan shine manhaji shine tafarkin musulmi wa hadha huwa sunna wannan fa ita ce sunna allati yashrahuha rahimahullah wadda imam al-barbahari yake sharhi akan ta shi yasa sunan littafin sharhu sunna wannan ita ma kana jin wannan bayanin to wannan ita ma sunna ce wa fi hadha nahyun an ash-shudud a cikin wannan bayani da muka saurara da hadisan da muka ji a cikin wannan bayani akwai hani an ash-shudud gabarin ratsewa ka bi ta farkin jama'ar musulmi da suke kan koyarwar alqur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata karkaratsi fil ara'i wal mukhalafat a cikin wannan bayanin akwai hani game da ratsewa hanya a cikin ra'ayoyi da suka saba da wannan ainihin bayani da kuma al mukhalafat sabani iri na daban-daban wa annal insana yalzamul jama'ata ma damu laysu ala dalalin da haka shi musulmi zai lazumci jama'a matukar ba su kasance akan bata ba duk jama'ar da ba akan bata suke ba to musulmi ya lazumce su qauluhu khala'a ribqatal islam fi unqi fadin sa da yace ya tube igiyar musulunci daga wuyansa duk da mallan yayi mana tafsili a can fita daga cikin jama'a ya danganta idan ya fita daga cikin jama'ar musulmi ta hanyar aqidar su ma ba irin tasa bace wannan ya kafurta idan ko sun yi tarayya da su a aqida amma a cikin sauran shari'o'i da sauran abubuwa ya saba ya fice daga cikin su to wannan shine mallan ya ga ya mana batacce ne kana min adatil arab yana daga cikin al'adar larabawa annahum yad'una lil aghnam ribatan fi rikabihim larabawa kan dora kan sanya igiya a wuyan dabbobinsu hatta la ta tafarraka dan kada wannan dabbobin su rarrabu wata di'a a samu wata ma ta bata waya akula hadhibu kila ma kura ta cinye ta to da haka mutun zai tafi kiwo sai ya samu wata igiya da kila duk ta hade su an race wannan a wuyan wannan wannan a wuyan wannan an hade su haka ila kuma shi yana da wata igiyar a hannunsa wanda duk ta hade sauran igiyoyin da take hannunsa da haka tare suke tafiya kiwon ba wanda za ta balle ballantana ta fada cikin halaka kura ta cinye ta to laraba suna amfani da irin wannan wa hadhihi al-arbita irin wannan igiyar ta kunu muttasila za ka ga a hada take bi hablin wahidin da wata igiya guda daya yajma'uha min ajalil muhafazati alaiha da shi mai kiwon yake tattare ya rataya wa duk kowace dabba igiyar sannan igiyar kuma duk tana da linkin tana da alaka da igiyar babba da take hannunsa da haka duk wanda ta tafi can za ta ji ashe ba a sake take ba a daure take in za ta zame dama suna hannunsa za su ji cewa ba za su kubce ba to wannan shine ainihin wato mai tafiya kiyo a wannan lokacin Laraba suna amfani wannan da wannan dan abawa wannan dabbobi kiyo a kula da su fa shabbaha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamanta luzumal jama'ati mu zama tsintsiya madaurin ki daya mu zama jama'a dunkulalliya da muke kan ainihin wato gaskiya muke kan alqur'ani da fahimtar magabata da kuma sunna to sai annabi ya kamanta irin wannan lazumtar jama'ar bi hadhal amri da irin wannan al'amarin na makiyayin da ya tafi da dabbobin sa kiwo amma kuma ya daddaure su ya rike wata igiyar a hannunsa da duk igiyoyin suna da alaka da igiyar hannunsa fa innal jama'ata hiyar ribat domin jama'ar hiyar ribatul waqi fil mahal mahalik ita ce igiyar da za ta tsare mutun daga fadawa halaka da mutun ya ware shi kadai sun dunkule suna kan gaskiya suna tafiya to duk wanda ya ware ya fada halaka kaman yanda duk dabbar da ta kwace daga cikin wannan to ta fada halaka kar ribatil ladhi yakunu fi riqabi al aghnam kamar dai wannan igiya da take wuyan ainihin wato tumaki ko awaki ya hafazu ha da wannan igiyar take tsare su take ba su kariya min adh-dhi'b daga kura wa min adh-dhaya da kuma salwanta ko bata qawluhu wa kana dallan mudillan fadin sa da yace kana dallan mudillan ma'ana duk wanda ya kasance ba akan tafarkin jama'ar musulmi yake tafiya ba baya bin alqur'ani baya bin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata malam ya ce wannan mutum batacce ne mai batar da mutane dallan fi nafsihi shi a karan kansa batacce ne ya bata an dariki ya bace wa hanya mudillan li ghairihi kuma duk wanda ya bi shi shi ma zai batar da shi mai batarwa ne ga waninsa dallan fi nafsihi batacce ne shi a kansa wa mudillan kuma mai batarwa ne liman iktada bihi ga duk wanda ya koyi da shi wattaba'ahu kuma ya bi shi qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira Allah ta'ala yace wa man yashaqiqir rasul duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi karara wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi hanyar da ba ta mu'minai ba nuwallihi ma tawalla Allah yace zamu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam zamu kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'ad masira makoma tayi muni in ta zama wutar jahannama Allah ya tsare mu fal musfal wajibu ala al muslim da aka wajibi ne akan musulmi an yattabi'a sabilal mu'minina yadinga bin tafarkin mu'minai wala yukhalifuhum kada yadinga saba musu wala yashidda anhum kada ya ratse gabarin tafarkin mu'minai abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin.